بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar Laraba ce wanda ke daidai da biyar ga watan Ramadan idan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara 1430 daidai da 26 ga watan August shekara ta 2009 wannan shi ne kisa da zai sha uku daga cikin wurin da ya fara tuka tabbasin arjin da kita da tauri na imam al'ilmi Muhammad ibn Ishaq ibn Zubayn na Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi ta hadisi da ainihin ta'alibin ad-daktar Samir ibn Amin al-Zuhairi Allah ya saka mishi da alkhairi yin jima'a musulmi da sunan tara har yanzu na magana yin wata doguwar shimfiɗa mai ban gani da abin da ya shafi tauhidi na ahlu sunna wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ba sahabban shi a kai shi ne kasantuwar sunan Allah ya yi daidai da sunan wani bawa daga cikin bayi ko kuma sunan wani bawa ya yi daidai da suna ɗaya daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki baya tilasta cewa an siffanta Allah da wata siffa ta halitta ko kuma an siffanta halitta da wata siffa ta Allah madaukakin sarki hasali sunan ne kadai ya dace sannan bawa tilasta cewa ana siffanta Allah madaukakin sarki da gaɓoɓi ko da kusurwoyi ko makamantan haka inna ana faɗi ne kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗi Allah ya taimake mu أيضا في شافي نعرب إن بكوا أتكلم من لطافي إبا ما ليك شاء والله عز وجل الحي واسم الحي قد يقع أيضا على كل ذي روح قبل قبض النفس بل اتكلم من أن أطاع الحي شن راوي سنونا يكيتو كما ومن سنونا الحي يكي إيو زما سنوني دواني بجتكين دواني ري كافين أدوكيران ناشي بمتنين ديك دواني mutuƙar domin ku ba to ainihin ana iya kiran shi alhayyu a cikin ainihin harshen larabci wa khuruj ar-ruhi minhu qabla al-maut haka kuma kafin rai ya ainihin fita daga jikin shi a ainihin wato kafin mutuwa qala Allah tabaraka wa ta'ala Allah madaukakin sarki yace yukhrij al-hayy min al-mayyit wa yukhrij al-mayyit min al-hayy Allah madaukakin sarki yana fitar da rayayye daga matacce kamar yadda yake fitar da matacce daga rayayye wannan ayar tana tabbatar mana da cewa cikin halittun Allah Allah yake cewa yana fitar da rayayye daga jikin matacce yana kuma fitar da matacce daga jikin rayayye ko dai a ɗayan ma'anoni da malamai ke bayarwa shine wanda yake rayayye ne sai ya fita a cikin ainihin matacce shine kafiri matacce ne sai ya haifi wanda yake mumini rayayye ne yana da rayayyen imani ko kuma misali kaza ce wadda take mai rai in ta tashi sai ta haifi abin da yake ba rai ne da shi wanda mutane ke gani ba shine kwai kwai ne wanda yake ba rai ne da shi ba ai da mutane ke gani in ya tashi shi kuma sai fitar da abin da yake mai rai shine dan tsako to duk Allah madaukakin sarki yana yin haka to yanzu abin da ake so a tabbatar muke a nan shine Allah madaukakin sarki da kanshi gashi a cikin alqur'ani ya kira wata nau'i na halitta tashi mai rai ko rayayye ko kuma shi ma ai sunan shi ne rayayye din wasmul hayy qad yaqa wa aiban ala al mautan haka nan sunan al hayy rayayye yake iya faruwa shi ma ainihin wato akan wasu daga cikin wato wadanda suke matattu ne kana ma ta ala Allah yake wallahu anzala min as sama'i ma'an Allah shine ya saukar da ruwa daga sama fa ahya bihi al arda fa Allah ya rayu kasa ba da mautiha bayan mutuwarta ma'ana lokacin da ƙasa ta bushe ta ƙeƙashe sabba ruwan sama baya sauka daga kanta sai ta zama a hukuncin matacciya sai Allah madaukakin sarki ya raya ta da ruwan da ya saukar wa qala Allah ta'ala Allah yake wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy mun sanya kowane abu mai rayuwa daga ruwa ma'ana kowane abu da aka halicce shi to ainihin an sanya shi ne daga ainihin wato ruwa abinda wannan magana take nufi shine duk wani rayayye da kika gani to yana rayuwa ne daga ainihin wato halitta ko kira da Allah ya mishi daga ruwa kenan yanzu yana nuna cewa sunan Al-Hayyu yana sauka kan wasu abubuwa daban banda Allah madaukakin sarki, kuma ya zama Allah yana nan Al-Hayyu halittu, kuma da Allah ya kiraye su da Al-Hayyu su ma suna nan. Suna ne ya ɗaya, ma'anoni fa sun sha bamban. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, annabi yace man ahya arban maytatan mayyitan fa huwa lahu, wanda ya raya wata matacciyar ƙasa to ta zama tashi. Me yake nufi da matacciyar ƙasa? Ƙasar da wani bai rigaye ta wajen gyara ta ba, ko killace ta, ko nome ta, ko makamantan haka. To yanzu a nan annabi ya kira wannan ƙasa matacciya, sannan sai ya ce wanda ya raya ta. Wannan hadisi ne sahihi, al-Imam Ahmad da Abu Dawud suka rawaito shi. Duk wannan yana nuna mana ya tabbata a cikin Qur'ani da hadisi siffanta wani wanda ba Allah ba da cewa rayayye ne. Wallahu al-wahid, daga cikin sunayen Allah akwai al-wahid guda. Wa kullu ma lahu adadun min al-hayawan wal-mautan fasmu al-wahid qad yaqa'u ala kulli wahidin min jinsin minhu. Kuma ne yake cewa duk wani abu da za a iya kirga shi daga cikin masu rai ko matattu, to za a iya cewa sunan guda zai iya hawa kanshi daga cikin jinsin shi. Idza udda qila, dan aka zo lissafa sai a ce wahidun daya, wasnan biyu, wa thalatha uku. Ashe kun ga, yanzu in kika zai kirgawa kika ce hadha wahid, wannan daya ne, to sai a ce miki a ya kuma al-wahid sunan Allah ne. Allah yana cewa wa huwa al-wahid al-qahhar, ya ce in sunan Allah al-wahid guda daya, kuma ya yi daidai da sunan ko kuma kirgan da aka ainihin kirgan da aka ba wani ko kuma aka ba wance. A ƙarƙashin haka kenan ma'anar ta sha bamban. Amma siffafa akwai sunan ba ya yi ɗaya, amma ma'ana da siffafa ta sha bamban. Ma'ana wahdaniyya ta Allah ta sha bamban da wahdaniyya ta duk wani abu da ake ganin shi shi ma guda ne ko kuma makamancin haka. Ina ci gaba da cewa ina an yanta hiya al-adadu ila muntaha ilayhi, haka za a yi ta ci gaba da kirga bayan an ce uku a ce hudu biyar shida har zuwa inda wannan kirga abu za ta kare. Na farkonsa amma ne za a ce mai wahid daya. Wa idza kana wahidun min dhalika al-jins qila hadha wahid, idan aka cire guda daga cikin wannan jinsi kuma sai a ce wannan guda ne, ma'ana wannan ɗaya daga cikin su ne. Wa kadhalika yuqalu, yace to haka nan ma za a faɗi a ce al-wahidu sifatuhu kaza wa kaza, guda ko kuma na ɗaya ko makamancin haka, sai a ce ai kaza da kaza ce siffar shi. Ma tamanu bayna al-arab fi iqa ismi al-wahid ala ma bayyantu, yace babu wata jayayya da larabawa suke yi a tsakanin su, wanda cewa duk abin da yake guda ne to za a iya kiran shi da ainihin al-wahid. Wa rabbuna jalla wa ala al-wali, daga cikin sunayen ubangijinmu mai daukaka akwai al-wali majibinci, majibinci mai mara baya. Wa kullu man lahu wilayatun min amri al-muslimina, to haka kuma ma ai duk wanda yake da wani shugabanci daga cikin al'amarin musulmi, fasmu al-wali waqi'un alayhi inda jami'i ahli salati min al-arab, dukkan larabawa daga cikin musulmi masu sallah sun yadda cewa za a iya kiran wani a ce mishi alwali. Yace nake sakamakon irin haka ne saboda tsarin gwamnatin musulunci da dan fodiyo a kasar nan, ko za ki gane cewa walin zazzau, walin Kano. Me yake nufi wali? Asali shi ne gwamna, wanda yake shugabancin mutane, wanda yake gudunta al'amarin mutane. To alwali suna ne na Allah, kuma ba shi sai a ce walin Kanawa. Ina ma'ana haka shine wanda yake kula da al'amarinsu. Ashe suna ne yayi daya, amma wilayar da ke ga wilayar Allah ba irin ta ce wilayar da ke da wilayar walin gari kaza ba. Wa khalaqna dhalla a'azza wa dhalla tawwab, Allah ma halicin mu na bawai da daukaka, daga cikin sunayen shi akwai at-tawwab mai karban tuba. Qala Allahu 'azza wa jalla, Allah ne bawai da daukaka yake inna Allaha kana tawwabar rahima, Allah ya kasance mai karban tuba kuma mai jin tausayi. Yanzu kin ga wannan aya Qur'ani ke karara ta tabbatar da cewa Allah mai karban tuba ne ko at-tawwab ne. Kuma ne yake wa kad sallallahu jami'a man taba min adh-dhunubi tawwaban, to kuma duk waɗanda suka tuba daga laifin da suke ma su ma Allah ya kira su at-tawwab, ya kira su tawwaban masu tuba. Fa qala Allah yake inna Allaha yuhibbu at-tawwabina, Allah yana son masu tuba wa yuhibbul mutatahhirin kuma Allah yana son masu ainihin tsarki yanzu kinga duk wanda yace Allah na tuba da lafazin Qur'ani sunan shi at-tawwab shi kuma Allah da ake tuban zuwa gare shi yake karban tuban shi ma kuma sunan shi at-tawwab to irin siffar da ke ga tawwabiyya ta Allah ta sha banban da irin siffar tawwabiyya ta bawa wanda ya tuba insha Allah madaukakin sarki ومعقول عند كل مؤمن أن هذا الاسم الذي هو اسم الله ليس هو على معنى ما سمى الله التائبين به أبني واند بك من المؤمنين حنك لذي يفهمت شوى وان يسونا وان ديك سونا الله التواب أما أن ديك دئتا بسيبوكين ديك دئتا بائرين تكي سيبوكين دما ستوبا كما ستوبا دئتا لكم من أنك شيء التواب يكربان توبا su kuma at-tawwab su kuma masu tuba kun ga ko a fassarawa ya sha banban ma'anar ta sha banban ma amma sunan daya ne dan Allah inna ma akhbara annahu yuhibbu at-tawabin domin ai Allah ne ya bada labarin cewa yana son masu tuba ai min adh-dhunubi wal khataaya wato wanda suke tuba daga zunuban su da kuma sauran laifuka وَجَمَّ رَبُّنَا وَعَزَّ أَنْ يَكُونَ اسْمُ التَّوَّابِ لَهُ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي خَبَّرَ أَنَّهُ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَكِي أُبَنْجِجٍ مُنِي أَوْكَكَ مَيْبُوَايَ يَا فِكَرْتُمْ أَكِي أَيْ سُومًا شِدَئِكَ التَّوَّابُ إِنَّا مَعْنَى السِّئَاءَ بَئِرٌ مَعْنَى الدِّئِبَايَ sunan waɗanda suke tuba zuwa gare shi daga cikin mu'minai Allah ya fi ƙarfin a ce ma'ana da siffofin shi sun yi daidai da siffofin kuma bayan shi masu tuba Allah ya fi ƙarfin haka wa ma'budun ya azza wa jalla al-ghani Allah ubangijinmu da muke bautawa daga cikin sunayen shi akwai al-ghani mai wadatawa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wallahu al-ghani wa antum al-fuqara Allah ne mawadaci ko kuma talakawa ne ya ku bayi وَاسْمُ الْغَنِي تُعَيْكُمَ سُولُ الْغَنِي قَدْ وَقَوَ عَلَى كُلِّ مَنْ قَدْ أَغْنَاهُ اللَّهُ تَعَالَى بِالْمَالِ دون دا الله وضع تاشد الدوكي يقول ما سيكو جنوبا نيسنا چه مشني الغني وضع تاتش شما كما الله ديك وضع تاوفا سيأتش مش الغني شكما مي وضع تاوى وهك سول مي قيد العرب تي أما حتى فسرق أنزو حوصا تكن تنزا kenan ma'anar ma ba daya bace domin Allah shike wadatawa shi kuma wannan fa wadatacce wanda Allah ya wadata ke kana hunna wa ala zikri Allah wanda an bakan shi wa ainihin wato girma muku na daukaku yace wa yasta'ifin mazina ma yajiduna nikahan wadanda ba su da halin aure ba su samu mazajen aure ba ko ba su samu matayen aure ba sai su kane kada su tafi zuwa ga sabon Allah fa haƙura hatta yughniyahum Allah min fadlihi har lokacin da Allah zai wadata su daga cikin falalashi ya kawo musu kuɗin yin aure ko ya kawo musu matan da za su aura ko ya kawo musu mazajen da za su aura Allah madaukakin sarki ya ce su kane to muhammad shahid alai shine hatta yughniyahum Allah min fadlihi har Allah ya wadata su daga falalashi ashe wani ne wadatawa Allah ne mai wadatawa wa qala kun Allah yake إنما السبيل على الذين يستأذنون وهم أغنياء أي أما أنا بحير كام وأنا بسكي كنزوا يا كيدي وأنا بسكي هو سكي نيما أجرينكا وهم أغنياء أهال سنة وداتا سنة وداتا أبو الهوى سنة لاسيا سنة جزيري سنة أبن دباس بوا إيالي سنة كايا أيكي دباس جواكي سيسك كنزوا يا كي تو إن وأنا الله أنا بحير دزي كام أسو saboda sun zo suna neman izininka wahum arabiya a halin su wadatattu ne ko kuma a halin su masu wadata ne rabu bi an yakunu ma alhawalifi wato sun yarje wa kansu kenan su zauna a gida ko kuma a cikin daunuka tare da waɗanda ake bari a gida saboda tsufa ko ƙuruciya ko kasantuwarsu mata ne ko kuma marasa lafiya ne ko guragu ne ko makafi ne waɗannan suna daga cikin waɗanda Allah yake in sun zauna a gida ba su je waƙi ba babu komai to sai kuma a zo a samu wani wanda yake daga cikin wadatattu yana da ran shi da lafiyar shi da komai kuma shi ma sai ce ba zai je waje ba sai Allah yake to waɗannan ne Allah yake da hanyoyin da zai kama su muhammad shahid anan shi ne wa hum aghniya a hali ga su aghniya aghniya jam'i ne na al-ghani to ba ma kun ga ginin da ke tattare da su ba ita ce ginin da ke tattare da Allah ba ginin da ke tattare da Allah ba ta misaltuwa domin Allah yana cewa fala tabridu lillahi al-amsal amma duk duniyar nan mutumin da yake da wadata za a iya kwatanta wadatar shi da cewa yana da wadata kamar wani ko kuma ai wadatar shi bata kai ta wani ba ko kuma wadatar ta shi ma bata kai ta kamu ba amma ba ki isa ki ce Allah wadatar shi daidai da ta wani ba in duka ka tun yi kuskure ba ki isa ki ce ai wani ya fi Allah wadata ba in duka ka tun yi ganganci ke nan abinda wannan magana take nufi Allah al-ghaniyyu ne alhajin garin kuma al-ghaniyyu ne amma ma'anar ghina ta Allah ita ce mai wadatawa alhajin garin kuma da ake ce mishi al-ghaniyyu shi kuma fa wadatacce ma'ana wanda Allah ya ba wadata وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند بعثه معاذ إلى اليمن وعندما ظن الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي صحابي معاذ ابن جبل هو أصل اليمن أما تقول ما لديني وعزي ما لديني الدعوة يأتي أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة كسنة دسوك كرمت دسوك وألا أثر لن تامس بايد صدق أباد ذكا تؤخذ من أغنوائهم zakar da za a karba daga hannun masu wadatar su fatradu ala fuqara'ihim kuma sai a mayar da ita zakar zuwa ga waɗanda suke talakawan su ne mahallin shahid shine tu'khadhu min aghniyaihim za a karbi zakar daga hannun mawadatar su aghniyaihim jam'in ghaniyuhum ne wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim suka riwayato shi wa qala Dunam ibn Sa'labah lin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wani mutum ne mai suna bin amudan Sa'labah daga anguwar su Halimatu Sa'diyya inda aka shayar da manzon Allah nono ya taso annabi ne ya tura sahabbai ku tafi ku wa'azi garuruka da ƙauyuka da anguwanni sai suka tafi har suka je anguwar da anan aka reni annabi anan ya sha nonon Halimatu Sa'diyya suka je suka yi wa'azi sai abin ya ba su mamaki mutanen garin a yo wannan mutumin da ake cewa ya zo daga ya zo da saƙo daga sama ya zo da Qur'ani ya ce kaza ya ce kaza ai dan mu ne anan ya sha nonon mu yanzu wani kuma zai zo ba mu labari ce kai muna shakkar labarin nan idan ko labarin nan gaskiya ne to mu ba mu yarda da shi amma in ba haka bane ba za mu yarda ba dan haka sai suka tura wani mutum mai suna Imam Ibn Sa'labah ya taso ya hawo dokin shi ya hawo raƙumin shi ya taho har ya shigo cikin garin Madina idan ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin taura raƙumin shi ya gaisuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan duk da aka tattauna da tsawon tattaunawa wanda daga ciki abubuwa sun faru wanda da ke nuna bai saba shigowa ba riki ba nan da ya zo sai da ya shigo da raƙumin shi a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya samu wuri ya durƙusa da raƙumin a cikin masallaci ya zo ya ce cikin kuwa ne ne Muhammadu suka ce gashi nan farin mutumin nan da ke kashin gede sai ya dube shi ya ce kai ne jikan Abdulmutallabi maza Allah ya ce haka abin yake ne ya ce to na zo ne zan yi maka tambayoyi amma fa zan yi maka kaushin harshe kar ka ji haushina maza Allah ya ce yi mu ji bismillah ya ce to mai wa'azinka ne ya je ƙauyen mu ya ce ka ce Allah ya aiko ka daga sama haka maganar take maza Allah ya ce haka take bai yi ƙarya da wa'azina da wa'azinka ya ce salloli guda biyar tsakanin yini da dare haka abin yake manzo Allah yake gaskiya ne ya ce za a yi azumi ya ce za a yi zakka ya ce za a yi kaza duk ya lissafa rukunan musulunci annabi yake gaskiya ne sai yake to dama an je ne an yi mana wa'azi abin ya hau shakka shakka ta shige mu shi ne aka turo mu ni wakilin jama'a ta ne in zo idan wannan zantuttuka da suka iso gare mu sun tabbata gaskiya ina tabbatar maka da cewa na musulunta kuma duk al'umma ta da na baro a baya su ma ainihin a madadin su na karɓar musu kalmar shahada sai ya ce sunana Imam dan Sa'labah daga anguwa ko daga garin su ainihin wato kabilar Bakar Banu Bakar shine kabilar su Halimatu Sa'diyya ke to da yake shine qala an-nabi wa qala Imam ibn Sa'labah lin nabi sallallahu alaihi wa sallam Imam dan Sa'labah yake wa annabi sallallahu alaihi wa sallam Allahu amaraka an ta'khudha sadaqa min aghniyaina Allah ne ya umarce ka ka karbi sadaka daga mawadatan mu fa taruddaha ala fuqara'ina kama yadda ita ga talakawan mu qala na'am sai annabi yace eh haka abin yake to mahallin sha'id shine min aghniyaina daga masu wadatan mu wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito shi daga sahabi Anas dan Malik don haka ku kiyaye. In kun ji an ce Allah al-Ghaniyyu ne, gobe kuma sai kika ji an faɗi mai kuɗin anguwa ko an ce wane fulanin al-Ghaniyyu, wane ma al-Ghaniyyu ne, kake ce a ya kuke kiran shi da sunan Allah, sai ce a Allah sunan shi al-Ghaniyyu, wane ma mun kira shi al-Ghaniyyu ne saboda yana da wadata, amma Allah ai shi ne mai wadata, saboda haka sunan ne ya ɗau ba ma'anar ce ta haɗu ba. Mata an gane wa rabbuna janna wa amalnuhu, ubangijin mu mai ɗaukaka babbawara, ubangijin mu mai ɗaukaka da girma, daga cikin sunayen shi akwai annuru haske, nuru haske. To dan Allah yanzu ƴaƴa nawa aka sa wa nura? Ai suna da yawa ko? To an nura kuma sunan Allah ne. To yanzu kenan sai a ce wa jinne suna nura? A'a, sai a ce nura a bar shi a nuran shi, Allah ba kuma sunan shi nuru. Amma hasken da siffar da ke tattare da hasken Allah ba irin shi ne a cikin hasken nura ba. Ba ta an gane. Wa qad sanna Allahu ba'd khalqihi nuran, to kuma Allah ya kira wasu daga cikin halittun shi shi da kanshi ya ce musu nuru haske. Fa qala Allah ya ce nusamu nurihi ka mishkatin fiha misbah, misalin hasken Allah madaukakin sarki kamar gidan saka ainihin fitila ne, kuma aka kawo fitilar aka saka. Wato wani abu ne mutanen ba suke yi, in aka gida sai a ɗan wani ɗan lungu haka kamar wundo, amma shi wundon ba za a huda shi ta can ba, sai a kawo fitila sai a saka a ciki. To in aka saka fitila a ciki, sai ainihin wannan ɗan lungu ne kamar wundo, sai tattara hasken fitilar, sai fito da shi, sai baza shi, sai ku ga hasken ya fi. Misalin wannan yanzu, misalin wannan shi ne yanzu in aka sa gulab na kwai a ɗaki irin jan gulab haka, za ku ga hasken bai kai ya komo ba. Amma aka samu wani abu kamar kwando a saman shi aka rufa shi, sai ku ga hasken ya fi tattaruwa a wuri guda. To shi ne ake kira al-mishka, matattara ce ta haske. Ina fatar an gane. Kamar yanzu in kika haska cocina, kika riƙe cocina kika haska ta, sai ku ga cewa cocina kamar ba tai haske sosai ba. Amma ki kwantar da cocina in kin kunna ta, ta kalli saman ɗaki ki gani, sai ku ga ta fi haske ɗakin. Saboda mai, saboda ba bango da bango na ɗakin za su tattara hasken ne, sai su takura shi, sai su tura shi sama. In suka tura shi sama, sama ya haske, sai kenan ƙasa ma duk ya haske. To shi ne al-mishka, shi ne Allah yake cewa misalin wannan ainihin wato haske na wannan, misalin hasken Allah madaukakin sarki sai ce nasalu nurihi, misalin hasken mai ne kamar man gyaɗa ko man zaitun da ake kunna fitila da shi, sai ce misalin hasken shi ko kamar hasken wannan ainihin wurin saka fitila idan ya zama akwai fitila a ciki. Don haka yake cewa yakadu zaituhu yudhi'u walau lam tamassahu nar. Wa qala, kuma Allah yake nurun ala nurin, haske bisa haske, yahdi Allahu li nurihi man yasha, Allah na shiryar da wanda yaso zuwa ga hasken shi. Wa qala Allah madaukakin sarki yace nuruhum yas'a bayna aydihim, dan aljanna a lokacin da za su tafi aljanna hasken su yana gabatuwa a gaban su, wa bi ayna manihim, haka bayan su haske yana ainihin wato bayyana. Ya kulu musuna yin addu'a suna cewa rabbana atimma lana nurana, ya ubangiji mu ka cika mana hasken. Waɗannan ayoyi gaba ɗayan su suna tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki ya kiraye ainihin wato wasu halittun shi da cewa haske, a halin kuma shi ma ya kiraye kanshi da cewa haske. Wa qala Allah yake yawma taral mu'minina wal mu'minati, a ranar alkiyama ce za ka ga mu'minai maza da mata, yas'a nuruhum bayna aydihim, hasken su yana gudana a gaba gare su, wa bi aymanihim, haka bayan makin su haske yana ainihin bayyana. Waɗannan nassoshi jama'a gaba ɗayan su suna tabbatar mana da cewa haske suna ne daga cikin sunayen Allah, kuma haske suna ne daga cikin sunayen da ake gaya wa halittu. Kamar yadda nace yanzu ƴaƴa da yawa an sa musu nura, kuma nura ɗin nan sunan Allah ne, to baya ainihin nuna cewa akwai matsala tattare da haka. Qala Abu Bakr, al-Imam Abu Bakr shine Ibn Khuzaimah yace qad kuntu khubbirtu mundu baharin tawilin, an bani labari tsawon zamani, anna ba'da man kana yabda'u al-ilm, wani daga cikin waɗanda ke riya cewa shi fa yana da ilimi wai malami ne, mimman kana la yafhamu hadha al-bab, yana daga cikin waɗanda ba sa fahimtar wannan babu, wanda umu yana cewa annahu ghairu ja'izin, wai bai halatta ba in aka zo karatun alqur'ani an yaqra, mai karatun ya karanta Allahu nuru samawati, domin haka sai Allahu nuru samawati ma'ana ta shine Allah shine hasken samai to ya nuna nur din ya zama sunan Allah kenan sifa ce ga Allah wal ardi da kafa to wannan mutum yake cewa wa kana yaqra'u shi wanda yake karantawa Allahu nawwara samawati wal arda Allah shi ya haskaka samai da kasa shi ba ya so ya karanta Allahu nuru samawati kuji saboda karambani da zangayi ya ce har yana gyara wasanin alqur'ani dan ya daidai da tunanin shi abinda ayar take cewa annasabun alqur'ani Allahu nuru samawati wal ardi Allah shi ne mai haska samai da kasa shi kuma sai yake ganin to ai bai kamata a ce Allah ne hasken samai da kasa ba sai dai a ce Allahu nawwara Allah shi ya haskaka a mai da abin fi'ili wanda din ya zama ainihin wato ismi mana ibnu hudayna yake fa ba'athtu ilayhi ba'd ashabi sai na aika mishi wani daga cikin dalibaina ko abokaina ya yi mishi nasiha wa qultu lahu nace da wannan dalibi nawa kullu je kaka fada wannan mutum man nabi tunkiru an yakuna lillahi azza wa jalla ismu me kake musu kana musu me zama Allah yana da suna a ce Allah sunan shi mu kana musu haka ne musamma Allah bi zalika lisma ba'da khalqihi saboda kana kyamar tun da Allah yake rayu wasu halittun shi da cewa nu shine kake kyamar kuma a cewa Allah nu faqad wajadna Allah qad samma ba'da khalqihi bi asani huwa lahu asani sai ibn Khuzaimah ya ce wa dalibin nashi in ka je ka ce mishi to ai kuma mun samu Allah da kanshi ya kirayi suna wasu halittun shi da wasu sunaye wadanda wadannan sunayen da ya kirayi halittun shi da su kuma sunayen shi ne wa bayyantu lahu ba'da ma qad amlaytu fi hadha al-fasl sai na bayyana wa dalibin nawa wasu misalai da na bayyana muku a cikin wannan fasali domin kun ga wani ayoyi malam yake kai tunda aka fara karatun littafin nan yana ta ɗibo sunayen Allah yana ta kawowa yana ta yake to sai na ɗibo wasu daga irin waɗannan ayoyi nace in ka je ka faɗa mishi wa qultu lir rasul nace da dan aike na innahu ka faɗa wannan mutumi da ke musun a karanta Allahu nuru samawati ka ce da shi qad ruwa an nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bil isnad alladhi la yadfa'uhu alim bil akhbar hadisai sun zo an ruwaito su daga annabi sallallahu alaihi wasallama da hanyoyin da yake dukkan masanin hadisi dukkan kwararre wanda ya goge a cikin haka hadisi ba zai tunkuɗe waɗannan irin hanyoyi ba zai tunkuɗe waɗannan hadisai ba hadisan sun zo ma yuthbitu anna allaha nuru samawati wal ardi a cikin hadisai ma an karanta annabi yana kiran Allah da cewa Allah shine haske na ainihin samai da ƙasa to yanzu a zai yi da kuma waɗannan hadisan wa fi khabar ta'us yake ga ɗaya daga cikin hadisan a cikin hadisin ta'us an ibn abbas daga ibn abbas anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yad'u annabi ya kasance yana addu'a ta cewa allahumma lakal hamd anta nuru samawati wal ard wa man fihinna wa lakal hamd anta qayyimu samawati wal ard wa man fihinna al hadith bi tamamihi amma ibn abbas yake anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yad'u annabi ya yi amincin Allah sabbata gare shi ya kasance yana addu'a yana cewa allahumma lakal hamd ya allah godiya gare ka take anta nuru samawati wal ardi ya allah kai ne haske na samai da kasa to yanzu ya za a yi da wannan hadisin kuma wannan hadisin ingantaccen hadisi ne na cikin sahih al-bukhari da muslim yanzu idan waccan ayar saboda son zuciya ya canza mata wasali to wannan hadisin ma kuma sai ce anta nuwwara ko anta nuwwara samawati ko yaya zai ce nuwwara samawati min ne a karanta shi anta nuru samawati wal ardi Allah kai ne hasken samai da ƙasa don haka ki kiyaye kamar da kika sa wa ɗanki nura za kuma ki iya haihuwa ƙanin shi kuma sai ki sa mishi abdul nur wannan nur din wannan kuma abdul nur wanke shi ne hasken wannan kuma bawan Allah ne haske kuma ba ki tuka da yarora ba daidai ne ina ba ta an bani yawwa sai dai yake cewa wa man fihinna Allah kai ne mai haska samai da ƙasa da waɗanda ke rayuwa a cikin su wa lakal hamdu Allah godiya ta tabbata gare ka anta qayyimus samawati wal ardi Allah kai ne mai tsayuwa da samai da ƙasa wa man fihinna da waɗanda ke cikin su al hadith bi tamamihi mala yake ki karanta hadisin har zuwa ƙarshen shi kaza Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai dan aiken Ibnu Uzaima ya koma gare shi wa kama yace lastu unkiru an yakuna Allah ta'ala nuran shi wancan mutum da aka aike gare shi sai yace a fada wa Ibnu Uzaima fa cewa ni ba ina musun ya zama Allah madaukakin sarki ya zama haske bane ba ina musun haka bane kama kan balagani ba'du annahu raja'a kamar yadda bayani ya zo gare ni kuma cewa daga baya ya tuba ya bar wannan mugu aqida shi ne zama lafiya jama'a ku duba yanzu duk waɗannan jamawa da suke kiran kansu sufaye a Najeriya ko suke kiran kansu ash'ariya ko suke kiran kansu tijjanawa ko suke kiran kansu kaburawa ko suke kiran kansu yan shi'a duk baki ɗayansu sukan kai da komo a kan lanƙwasar da waɗannan ma'anonin waɗanda za su ba su wahala abinda yake daidai kawai shi ne ka karanta Allah maɗaukacin sarki sunan shi kaza ne kawai sai ka faɗa amma wai saboda ban kaura wai sai ki ji suna cewa wai waɗannan sunayen ma a daina fassara su yan ba a fassara su ga wanda bai iya larabci ba zai ya gane kenan don me ba za a fassara sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da suka je suka karanta suratu Maryam ga sarki Najashi ai sarki Najashi baya jin larabci balle ya fahimci Qur'ani sai da suka tashi suka fassara mishi suratu Maryam a cikinta ba da sunayen Allah akwai sunayen Allah sun fassara mishi sun yi mishi bayani sannan ya fahimta don haka duk wani suna na Allah ko wata siffa ta Allah a fassara wa mutane su gane ma'anar in ya so sai a ce musu sai dai kuma kamar yadda kuka ji an ce yadullahi hannun Allah fauka aidihim sama da hannunsu to wannan baya nufin cewa hannun Allah irin hannun mutane ne wannan baya nufin cewa an kwatanta Allah da cewa yana da gaba irin gaɓoɓi waɗanda halittu suke da shi a an faɗa ne kamar yadda ya faɗa kawai wannan shi ne abin da ya fi zaman lafiya annan madaukakin sarki ya taimake mu kana abu bakar al'imamu abu bakar shi ne ibnu kuzayma ya ce wa kullum ya fahima anillahi khitabahu duk wanda yake fahimtar maganar da allah ya madaukakin sarki yake yi da shi ya'lamu anna hadhihi al'asani ya san cewa waɗannan sunaye da muke ta faɗi allahu huwa lillahi ta'ala asani waɗanda sunaye ne ga allah bayyana Allah zalika fi kitabihi Allah da kanshi ya bayyana waɗannan sunaye cewa bi sunayen shi ne al-littafin shi wa ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma annabin shi ya bayyana waɗannan sunaye a bisa harshen shi mai tsarki mimma qad awqa'a tilka al-asami ala ba'd al-makhluqin kuma irin waɗannan sunayen na Allah waɗanda Allah ya faɗe su annabi ya faɗe su Allah da kanshi kuma sai gashi ya zo yana ambata waɗannan sunaye da wasu halittun shi laisa ala ma'ana tashbihi al-makhluq bil khaliq Allah ya haka ne ai ba da nufin ya kamanta abokan halitta da shi Allah madaukakin sarki wanda yake mahalicci bane li anna al-asamiya qad tattafiqu wa tahtalifu al-ma'ani saboda ai sunaye sukan haɗu amma ma'anonin su kuma sai su sha bamban haje mun kawo misalin ƙwayi da ƙwayya da makamantan su haka a yanzu za ka iya ganin sunan su da sunan wanta ɗaya ne amma za ka tashi kuma fa ma'anar da ke tattare da sunan ki ba ita ce ma'anar da ke tattare da sunan wanta ba siffofin ki ba siffofin ɗaya wanta ba amma sunan ku fa ɗaya ne saboda haka sunaye sukan haɗu su zama ƙeƙe da ƙeƙe daidai wa daidai amma kuma sai zama mutanen ma in a mutane ne sai ki ji suna karo da juna yanzu ba na sunana Muhammad awwal adam laqabi albani to akwai wani kuma shi ma yana nan albani ake ce mishi yayin da ni nake dubar maya akan ai aiki da hadisai shi kuma dubar maya yake akan kada ai aiki da hadisai to yanzu ba shi kun ga ta haɗu wannan albani ne albani mana wannan albani hadisi wannan kuma albanin kafircewa hadisi saboda haka suna yakan zama ɗaya kamar yadda malam yake cewa li anna al-asami qad tattafiqu wa takhtalifu al-ma'ani sunaye sukan yi ɗaya amma ma'anoni sunayen fa sai su sha bamban kamar yadda na buga misali a baya nace hannunki da kika ɗaura agogo a jikin agogon kuma akwai hannun agogo wannan ba ya hana ki ce hannun agogo na ya karye rannan yana ɗaure a hannuna sai ce agogon kike cewa yana da hannu irin naku sai kike a ai ban ce yana da hannu irin na ba cewa ne hannun agogo na da ke ɗaure a hannuna hannun ya karye to me hannun agogo shine wannan ɗan abu da ake wainawa a yi saiti ko kuma a bashi caji to amma menene hannunki shine
wannan hannun ki na dama ko na hagu wanda kike daura agogoki ko kike tsofa warware ko makamantan haka sai hannun nudayi na ya kare a hannuna nudayi ba yana da hannu ba yana da hannu amma da hannun nudayin ki da hannun ki iri da ya fito da uku da ya fito ba dan haka suna kowa ya ba malam mai ma'ana ainihin ke da ba ina fatan mun gane yanzu ba ku ji cikin Hausawa akwai Ahmadi ko cikin Hausawa ba ku ce Ahmadi akwai Ahmadi cikin yammurai ma akwai Ahmadi ku ba ta gani akwai ire-iren waɗannan a cikin Hausawa akwai uba a cikin yammurai ma akwai uba sunan ne ya yi ɗaya akwai Adama a cikin Hausawa akwai Adama a cikin yammurai sunan ya kusa ɗaya kuma ma'anonin fa ma'anonin mabambanta ne musulmi suna da Mariya kiristoci suna da Mariya sunan daɗe ne amma ma'anonin fa sai ku sha bamban don haka ya kamata kada a ruɗa ku wannan yana daga cikin hikimar da ta sa a yi mu ce mu ɗauko wannan littafi yanda komai za mu taɓa karantarwa ba mu zauna makarantar da mata ba don komai saboda muhimmancin a fahimci yaya zallar tauhidi yake abu na farko shi ne in kika haɗu da mutumin da baki san shi ba ko kika haɗu da ƙawar da kika ga ta kwanta miki a rai kina son ƙawance da ita da kike fara tambaya game da ita sai ki ce ya sunanki abu na farko ki fara sanin sunayen Allah ki fara sanin ma'anar da ke cikin waɗannan sunaye sa'annan sai ki san cewa babu wanda ya cancanta sai wanda yake ɗauke da irin waɗannan ma'anonin a sunayen domin nan cewa na al-ghaniyyu ne sai a ce mai wadata don haka ce Allah kuma fa sai a ce al-ghaniyyu shi kuma mai wadatawa haka ce miki to cikin biyun waye zaki nema a hannun shi wancan mai wadata ne wancan kuma mai wadatawa wannan yana da wadatar wancan kuma bayan yana da wadatar yana bayar da wadata wurin ma zaki nema ke da kike nema wurin mai wadatawa ashe gano sunayen Allah suna taimakawa ne a fahimci tsantsar siffofin da ke ciki don a koma a san cewa ba wanda ya dace da bauta sai shi sarki da ɗaukaka sun tabbata gare shi don haka mai yake cewa fa nuru wa in kana ismin lillahi fa qad yaqa ismin nuru ala ba'd al makhluqina yake annuru nura tare da cewa suna ne daga cikin sunayen Allah to amma kuma yakan zama suna daga cikin sunayen wasu halittu a gidanku akwai nura a cikin makwabtanku akwai nura a 'yan makarantarku akwai nura yaro ne mutum ne dattijo ne waye aka yi amma dai halitta ne cikin halittun Allah to kuma sunan ya gode da sunan Allah don haka fa laysa ma'anan nurin da zai huwa ismin lillahi fi ma'ana mislin nurin da zai huwa khalqun lillahi ma'ana da siffofin da ke ga sunan Allah annur ba su ne ma'ana da siffofin da ke da sunan halittar wani da aka ce mishi nufa ba قال الله جل وعلا الله وندي تبدوكك يكتوى يهب الله لنوره من يشاء الله ينا شرور دوان ديسو زوى دحس كنشي الله ينا شرور دوان ديسو زوى دحس كنشي إنه معنى حكا شيني شي حسكيني كما ينا دحسكي إتكي شرور القرآن دا مسلنشي إذا يسوك دا الهيري كويسوك دا الهيري سي شرور دكي زوى دا عينه وانا حسكن ناشي ashe alqur'ani haske ne musulunci haske ne malam yace wa a'lama aidan anna li ahli aljannati nuran kuma Allah ya bada labari har wa cewa dan aljanna suna da haske was'a baina aydihim wa bi aynamihim wanda shi haske ne yana gudana a gaban yan aljanna da kuma ba mai makin su wa qad awqa Allah isman nuri ala ma'ani Allah dai ya kawo suna ainihin wato na nuru da ma'anoni da dama Qur'ani ya zo da cewa nuru sunan Allah ne Qur'ani ya zo da cewa Allah yana da haske Qur'ani ya zo da cewa akwai wasu cikin halittun Allah waɗanda suke da haske Qur'ani ya zo da cewa ranar alƙiyama ƴan aljanna za su tashi gaban su da bayan makin su duk ba ku ba haske ne a ƙarƙashin wannan kin ga a cikin Qur'ani ma kalmar nuru din ta zo amma ta zo da mabambantan ma'anoni wani ke cewa wa rabbuna jalla wa alal hadi ubangiji mu mai buwara mai ɗaukaka ainihin wato daga cikin sunayen shi akwai alhadi mai shiryarwa wa qad samma ba'da khalqihi hadiyan kuma sai ba shi Allah ya kira wasu daga cikin halittun shi wato hadiyan mai shiryarwa shi ma fa qala azza wa jalla li nabiyhi Allah mai buwara da ɗaukaka ya ce wa annabin shi إن
innama anta munzirun, kai mai gargadi ne, wa li kulli qaumin had, kowace al'umma tana da mai shiryar da ita. Wannan had din nan mai shiryarwa, Allah yana ishara ne zuwa ga annabawa da manzanni da malamai masu wa'azi, sunni da wasu kenan, to kuma sunni sunan Allah ne. Gashi ne yake fassara nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam hadiyan, sai gashi Allah ya kira annabin shi da cewa mai shiryarwa. Wa in kana hadithan lillah azza wa jalla, ko da yake kuma sunan al-hadithin suna ne daga cikin sunayen Allah ne buwa da daukaka. Wallahu al-waris, daga cikin sunayen Allah akwai al-waris, al-waris magaji mai gabarwa, duk kina iya fassara haka daidai ne. Al-waris magaji, duniyan nan kowa zai tafiya batta, ki gada a gaje ki, ki gada a gaje ki, karshe sai a bar duniyar Allah ya gaje ta. Al-waris mai gabarwa, Allah ke kashewa ne sai ya gabarwa da wani dukiyar shi. Duk wannan yana ɗaukar ma'ana haka. Qala Allahu ta'ala, Allah yake wa anta khairul warithina, wa Allah kai ne mafi alherin masu gado, ko kuma kai ne mafi alherin masu gabarwa. Wa qad samma Allahu man yarithu min al-mayyit ma lahu warithan, kuma sai gashi Allah madaukakin sarki ya kirayi wanda ke gadon mace shi ma waris. Sunan Allah waris, sunan magajin mace kuma waris. Fa qala azza wa jalla, Allah ne buwa da daukaka yake cewa wa 'ala al-waris mithlu dhalika, wa 'ala al-waris mithlu dhalika, idan miji ya rasu ya bar mace da ciki, to nauyinta yana ainihin kan wanda yake shi ne magajin wannan miji nata. Ba ne ne magajin mijin, shi ne babban dan ne, a kanin shi ne, a wani shi ne, a uban shi ne. To shi ne zai baka kudin haya, shi zai baka abinci, shi zai mata sutura, shi zai mata ragon suna, shi zai biya kudin asibiti, shi zai biya duk kudin wasu wahalhalu waɗanda da ɗan shi na da rai shi zai yi, da kanin na da rai shi zai yi, da uban na da rai shi zai yi. To sai Allah ya ce wa 'alal warisi, to wanda ya ci gadon mamacin, to nauyin wannan mata mai ciki zai dawo kan shi, misali zalika nauyin dudu wa daida. Allah maraukakin sarki ya taimake mu. Babban yanayi, Al-Hafiz Abubakar ibn Huzama yake cewa fatafahamu ya dawul hija, wa ku masu hankali, al-hija hankali, kamar yadda lubab yake hankali, amma haka ce lubab, lub ulul albab masu hankali, to amma hija ya fi kaiwa matuƙa, shi ne masu kaifin basira. Ya ku masu kaifin basira da hankali, sai ku fahimta. Ma bayyantu fi hadha al-fasl, abubuwan da na bayyana a cikin wannan fasli, ta'allamu wa tastaiqilu, ku sani kuma ku fahimi yaqini, anna li khaliqina azza wa jalla asani, Allah ubangiji mahaliccin mu yana da sunaye. Qad taqa'u tilka al-asani ala ba'd, wani yake cewa qad taqa'u tilka al-asani ala ba'd khalqihi fi al-ard, Allah ubangijin mu yana da ainihin sunaye, kuma waɗannan sunaye sai su wayi gari su zama sun yi ɗaya a wajen masaji, wajen furta su da wasu sunaye na daga cikin ainihin halittun Allah. Ma alal ma'ana, amma ba ma'anin su ɗaya ba. Ala ma qad bayyantu fi hadha al-fasli min al-kitabi wa sunnah, kamar dai wanda na bayyana muku a cikin wannan fasli tun daga al-qur'ani da na rinka kawa da sunnoni na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa lughati al-arabi da kuma harshen larabawa. Malam yayi ta kawo mana ayoyi, ai mun ji su ko, yayi ta kawo hadisai, yayi ta kuma hujja da cewa larabawa ma ga yadda suke faɗi, kai har ma yayi kai da cewa a wasu wuraren har ma waɗanda ba larabawa ba. Sai ce fa in kana ulama'ul athar alladhina yasifuna Allah bima wasafa bihi nafsuhu, idan har yamma malaman hadisi da ke siffanta Allah da siffofin da ya siffanta kanshi, wa ala lisani nabiyhi, kuma suke siffanta Allah da siffofin da suka zo a harshen manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, mushabbihatan, in dai zama kuma za a kira malaman hadisi a ce musu mushabbiha, masu kamanta Allah da halittu, ala ma taz'umul jahaniyatul mu'attila, a bisa yadda jahamawa waɗanda suke watsar da abin da Qur'ani ya zo da shi ne siffofin Allah su hauka na kano, in har ya zama haka
za a ce wai malaman hadisi suna siffanta Allah da siffofin halittu, to kenan sai a ce fa kullu ahlil qibla, to dukkan musulmi masu fuskanta alqibla suna sallah. Idza qara'u kitaballahi, suma an suka karanta littafin Allah, fa amanu bihi, suka yarda da littafin Allah, bi iqrarin bil lisan, suka yi furuci kuma da harshen su cewa sun yarda da Qur'ani, sun yarda da abin da ke ciki. Wa tasdiqin bil qalbi, kuma suka ce sun yarda da Qur'ani da zuciya, kuma sun amince. Wa sannu Allah bi hadhihi al asami, kuma suka kira Allah da waɗannan sunaye waɗanda suka zo a cikin Al-Qur'ani. التي خبر الله بها وأن الله باب العبارة أنها له أفاديك وأن ينشنش الله وصنوا هؤلاء المخلوقين بهذه الأفاني كما شيء الله بكنش يقول يساك كرا وصها للتنش ويكراها للتنش وأن ننسونها وأن التي صماهم الله بها وأن الله كرا يكنش بسو وكما كرا يوصها للتنش وإن هر أنت معلمان هديثي ثم مشبهة to gun mushabbihatu, suma musulmi da ke karanta alqur'ani kenan gaba ɗaya sun zama mushabbiha. Domin duk ayoyin da in kika je kika karanta su, za a tambaye ki shin kin yarda da su? In kika ce kin yarda da su, kaga wai malaman hadisi ma da suka karanta ayoyin cewa suka sun yarda, ba su ƙara ba, ba su rage ba, amma sai aka ce suna kamanta Allah. To shi duk wani musulmi ma da ba cikin malaman hadisi yake ba, idan ya karanta qur'ani shi ma ya zama mushabbihi kenan. Tunda dai duk wanda ya karanta ya ce ya yarda, wasu abin da suke so in ka karanta ka ce ka yarda, sai kai marmaza ka ce sai dai kuma waɗannan sunaye da kuka ji su, to ma'anoninsu ba yadda kuke fahimtar su ba, sai dai ma'anonin nasu dole a karkatar da ma'anarsu. Sai a ce na'am, ka ɗauko magana da ka ce ba yadda kuke fahimtar su ba, don in aka ce Allah na da hannu, to ba a so ka fahimci cewa Allah yana da hannu irin naka, ba a so ka fahimci haka. In ka fahimci haka ka hallaka. Amma ya ake so ka amince, sai ka ce ka yarda Allah yana da hannu, ya abin da muka ce kenan fa. Kar ka tsaya kwatance, kar ka tsaya sharhi. Allah na da hannu, sai ka ce Allah na da hannu. Allah na da ƙafa, Allah na da ƙafa. Allah na da ido, Allah yana da ido. Amma kar ka ce bai da shi, kar ka ce kuma yana da shi irin halitta kaza. Ana cewa ne abin da Qur'ani ya faɗa kai ma ka faɗa kai shiru, abin da hadisi ya faɗa kai ma ka faɗa kai shiru. To malaman hadisi da suka faɗa kai, sai ka ce malaman hadisi na kamanta Allah da halittu. To sai a dawo kan waɗanda ba malaman hadisi ba, al'ummomi da jama'ar gari da ke karanta Al-Qur'ani, su ma kenan sai a ce yanzu su ma suna kamanta Allah da halittu kenan, domin duk musulmi ya karanta Qur'ani ya gaba shi. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas. Sai ce to yanzu kai wane da ka karanta cewa Allah malikin nas, ka yarda Allah maliku ne, sai ce ya yarda. To sai a ce a'udhu billahi, kenan kana siffanta Allah da sarauta irin ta bayi? A'a. Sai ce Allah ne ya kira kanshi da maliku, ni ma na kira shi da maliku, ban ƙara ba ban rage ba. Wannan yake cewa fa'udhu maqamati min hadhihi tujibu anna ala ahli at-tauhid al-kufra bil qur'an. Wannan magana ta su abin da take hukuntawa shi ne dukkan waɗanda suke da tauhidi, suka yarda da Allah, suke siffanta Allah kamar yadda yake, to suna tursasa mutane kenan cewa su karanta Qur'ani, amma kuma su kafa ce Qur'ani kafa yarda da shi. Domin suna nuna in har ka yarda da abin da ke ciki, to ka nuna kenan ka karanta Allah. To yanzu suna cewa kenan ko ka karanta karka imani, da tarkal imani bihi, kuma suna kiran musulmi kenan, wato suna tursasa musulmi kenan akan su bar imani da Al-Qur'ani, wa takdhib al-Qur'ani bil qulub, da kuma suna kiran mutane zuwa ga ƙaryata Al-Qur'ani da zuciya, wal inkar bil alsun, da kuma nufin ainihin Al-Qur'ani da ainihin harsuna. Shi ne kamar da mutum mun ke karanta qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, sai yake na yarda Allah malikun nas ne, tunda Allah ya faɗi, sai ka ta to yanzu ka kamanta Allah kenan. To me yake so ya dawo ce bai yarda ba? Haka ake so daga ƙarshe kenan. Dan haka malam ke cewa fa akbur bi hadha min madhhabin, Allah wadar da irin wannan madhhabi na su abin kazanta, abin kyama. Wa aqbih bi hadha al-muwahhid indahum, kuma Allah wadar da irin wannan mai tauhidi a wurin su, ya zama kana da tauhidi amma kuma baka yarda da Qur'ani ba. Malam ke cewa alaihim la'inullah, tsinuwar Allah iri ta tabbata a kansu. Wa ala man yunkiru jami'a ma wasafa Allah bihi nafsahu fi muhkam tanzilih, irin tsinuwar Allah ta dubi duk wani wanda yake musu da cewa a siffanta Allah da abubuwan da Allah ya siffanta kanshi da su a cikin Al-Qur'ani wal kufra bi jami'i ma sabata an nabiyyina Mustafa sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma irin waɗannan mutane waɗanda ke nuna a kafircewa duk abin da annabi ya ba da labari bi naqli ahli al-adala wanda mutanen kirki suka ainihin ɗauko mana mausuman ilaihi wanda har suka kai zuwa gare shi fi sifatul khaliq jalla wa ala game da siffar da Allah mai ainihin wato ɗaukaka da buwaya jama'ar musulmi kun ji tun daga inda muka fara karatun wannan littafi har zuwa inda muka tsaya din nan fa ina son ku tabbatar da cewa shimfiɗa ce sharar fage ce ake yi akan ana so a karantar da ke wasu abubuwa ne waɗanda za su tabbatar miki da siffofin Allah ɗaya bayan ɗaya misali za a zo a cikin wannan littafi insha Allah ta'ala za ku ji wani babu da zai ce babu zikri isbatul aini lillahi azza wa jalla babu da ke bayani akan tabbatar da cewa Allah maɗaukakin sarki yana da ido ya sake cewa babu zikri isbatul aini lillahi jalla wa ala ya sake kulla babu isbatul sam'i wa ru'yati lillahi jalla wa ala zai tabbatar da cewa Allah yana ji kuma za a ga Allah a ranar alkiyama sannan zai sake kulla babul bayani min sunnin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam zai kawo bayanan waɗannan abubuwan da ya faɗi daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan ya sake kulla ya ce babu zikri isbatul wadi lillahi alkhaliqul bari jalla wa ala babu da ke bayani akan tabbatar da cewa Allah yana da hannu to dan ka a zo ana karantar da ke waɗannan abubuwa ke gaza fahimta dan haka malam ya sha ayoyi da hadisai da zantuttukan da ya ishara ga larabawa cewa ka'idar tauhidi guda ɗaya ce ita ce duk abin da Allah ya faɗi game da siffar shi sai ki yadda duk abin da annabin Allah ya faɗi game da siffofin Allah a cikin ingantattun hadisai sai ki yadda shikenan babu wata hanya kuma da ake sanin Allah sai waɗannan hanyoyin guda biyu ko dai Allah ya bayyana kanshi da kanshi ko kuma annabin shi ya bayyana shi kamar yadda Allah ya sanar da shi kuma ya zama hadisan ingantattu ne ba kowace tarka-tarka ba a ƙarƙashin wannan a yau zamu tashi inda malam yake cewa babu zikri akhbarin ruwar an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babin da ke bayani akan ambaton wasu hadisai da aka ba da labarin su daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma bayani akan ma'anonin ire-iren waɗannan hadisai waɗanda waɗannan hadisai suna daga cikin hadisan da wasu mutane ba sa iya gane su to malam zai kawo su hadisai ne da suka shafi tauhidi suka shafi siffar Allah to wasu mutane suna ruɗewa ba sa gane su sune malam zai ambace su ya fassara mini su ne mana sharhin su فأولها بعض ممن يتبحر في العلم على غير تأويلها ما يجي أنفع موسوة بدفي زورتي بني أتكين إلني ثم أيني مرئي معنى وأنا هديثي بعد سايا بفسر ستجسكي أتكبا صفة عالم من أهل الجهل والغنى والغباء في أكسى مؤيني وتواني malami sai ya fitinu daga cikin ainihin jahilai da kuma wawaye abinda wannan magana take nufi wani ne mai ruwan malamai da ya ji irin waɗannan hadisai wani wabu ya karkatar mishi da ma'anarsu kawai sai ya fitinu akan cewa maganar da wannan karkataccen malami ya faɗa mishi shi kuma bai nuna sosai ba sai ya ɗauka cewa maganar gaskiya ce hamalahum aljahm bi ma'anar khabari ala alqawli bit tashbih abin da ya ɗauke su shine jahiltar da suka yi wa ma'anar hadisin akan cewa ai hadisin yana kamanta bayin Allah ne da Allah ai hadisin yana kamanta Allah ne da bayin Allah wato hadisi ne za ku zo ku ji hadisin yanzu wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama zai ainihin bayyana akan cewa inna allaha khalaqa adama ala suratihi Allah ya halicci adam a bisa surar shi sai aka samu wani ruɗaɗɗen malami sai ya zo fassara wasu jahilai masu ruwan malamai ya ce musu taɓɓe da kungiyoyi wani hadisi wai an ce Allah ya halicci Adamu a bisa surar shi to yanzu kenan Adamu yana da sura irin surar Allah sai su ce subhanallahi ma'ana hadisin ne gaba ɗaya ba su fahimce shi ba sai suka ruɗe sai suka gini akan ruɗaninsu sai suka dawo suka ce hadisin ne yake da ruɗani sai suka ce ai gashi nan ahlus sunna sun ce kaza sun ce kaza sun ce kaza ire iren waɗannan hadisai ne malam zai kawo su don ya fassara mana su fassara ta gaskiya
mana yake cewa banna wa ala an an yakuna wa hum khalqin min khalqihi misla wajhihi. Allah ya faɗa kun a ce fuskar wata halitta cikin bayin shi tayi kama da fuskar shi, babu halittar da ya isa a ce fuskar shi iri ɗaya da fuskar Allah. Annabi ya sanfa Allah bil jalal wal ikram, fuskar Allah Allah ya siffanta ta da al jalal, girma, wal ikram da karamci, mutunci. Fuskar Allah tana da girma, fuskar Allah tana da mutunci. Wannan san halaka anhu, kuma Allah madaukakin sarki ya kore halaka game da wannan fuska. To irin wannan fuska ta Allah ta fi ƙarfin a ce Allah kuma ya halicci wani ɗan adam ko wata halitta da irin wannan fuska ta shi. An abi hurairata radiyallahu anhu an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala idza daraba qatala ahadukum falyajtanib bil wajha wa la yaqulanna ahadukum li ahadin qaddaha Allahu wajhak wa wajhan ashbaha wajhak fa inna Allaha khalaqa adama ala suratihi. Abu Hurairah Allah ya kara mishi yarda yake manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace idza daraba, idan ɗayanku zai bugu to kar ya bugi fuska, ya nisanci fuska, babu ba a mari, ba kyau mari, abin da hadisin yake so yake kenan. Haka idan ɗayanku yana faɗa da wani to sai yake cewa falyajtanib bil wajha. Wannan wani hadisi ne ɗaya amma ya da ruwayoyi biyu, don haka malami ta ɗaya ruwayar sai kewa ita a cikin ƙarfi. In kin zo karanta za ki karanta da idza daraba ahadukum falyajtanib bil wajha, za ku muku iya karanta idza qatala ahadukum falyajtanib bil wajha, ni za ku iya karanta da haka. Hadisi ɗaya ne da ruwayoyi biyu, idan ɗayanku zai yi bugu to kar ya bugi fuska, kada ya mari. Idan ɗayanku yana faɗa da wani to kar ya mari wancan, babu kyau mari, babu kyau ka daki wani a fuska. Wala yaqulanna ahadukum li ahadin, sannan kuma in za ki zagi ko za ki nuna na mutum ba haka aka so ba, amma in ya zama dole fa to kar ki zage shi ta hanyar aibarta fuskar shi, kake ce qaddaha Allahu wajhaka, Allah ya nuna na fuskarka. Wa wajhan ashbaha wajhaka, haka Allah ya nuna na duk wata fuska da kai kama da taka. In ba ko na fuska ba ke wajen zagi haka, ce Allah ya nuna na fuskarka, kai fuskar da kai kama da taka ma Allah ya nuna naka. Annabi yake karka faɗa haka, fa innaha, domin Allah khalaqa adama, ya halicci adam ne ala suratihi, a bisa surar fuska ɗin, ba wai a bisa surar Allah ba. Ya ce nake da asalin yadda bayanin yake, don haka kowace ta natsu da kyautar. Yanzu dukkan mu mu ƴaƴan adam, yadda halittar mu ta faru shi ne daga ɗigon maniyyi ne, ya taso daga tsatso, ya shiga cikin farji, ya ainihin faɗa cikin mahaifa, sannan ya zama ɗa, sai aka haifo shi. Da aka haifo shi, sai aka haifo shi ɗan ƙarami, ya yi ta girma har ya kai inda ya kai, ko? Kenan yanzu duk wanda aka gani cikin mu dogo ne ko gajere ne, babba ne ko yaya ne, ba haka aka haife mu ba, ko? Ba haka aka halicce mu ba, an haife mu ne, an halicce mu ne ƴan ƙanana, girma muka, ko? To sai mun ga Allah yake cewa inna Allaha khalaqa Adama ala suratihi, amma shi Adam a bisa surarsu da aka gan shi, to a haka Allah ya halicce shi, shi ba girma ya ba. Ƙasa ce aka kwaɓa ta, sai aka yi mutum dogo kamu 60 a tsaye, faɗi kuma daga ƙirjin dama zuwa ɓangaren ƙirjin hagu kamu 40, a haka yake ga shi nan doguwar halitta ce. Sai aka hura mai rai a haka, sai ya tashi ga shi nan dogo da shi. To don karfi tunanin a Adam girma ya yi, sai Annabi yake a'a, inna Allah khalaqa Adama ala suratihi, yadda kuka ga Adam ɗin nan to haka Allah ya halicce shi, shi ba girma ya yi ba, ni ba girma muka yi. To sai a cikin wannan mafazin hadisi kuma, sai Annabi yake karki da fuskar wani in kina faɗa da shi, karki zagi fuskar wani in faɗa ya haɗa ku, domin ita fuskar nan yadda kuka ganta haka, da yadda ƙarin ta yake da hanci da baki da idanuwa da komai kyakkyawa, haka Allah ya halicce ta ga Adam. Don haka in kika nuna nata, kika ce Allah ya nuna na fuskarka da duk wata fuska da kai kama da taka, to zagin zai koma kan Adam kenan. Domin wadannan fuskokin namu da kuka gani da hanci da idanuwa da baki da menene, haka Adam yake. To in kika zagi kika ce Allah ya nuna na wannan fuskar taka da dukkan irin wannan fuskar taka,
to duk annabawa irin wannan fuskar suke da ita ba wani annabi da yake da fuskar biyu ko kun fahimci maganar da kai ashe wannan zagin naki in kika yi shi zai shafi duk annabawa da manzanni da salihai har da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin fuskar annabi ma irin fuskar mutane ce kun ji ma'anar hadisin da yake cewa fa inna allaha khalaqa adama ala suratihi saboda allah ya halicci adam ne a bisa surar shi to waɗannan ɗan bid'a da suka tashi wannan hadisi sai suka ce a'udhu billahi a'udhu billahi sai suka yi hadisin mugu fasara suka ce wa ai ma'anar hadisin fa inna allaha khalaqa adama ala suratihi wa allah ya halicci adam ne a bisa sura allah haka suka fasara hadisi dan haka suka je suka yi ta ɓanɓarma a'a hadisin ba shi da wani rikici ko kaɗan Allah ya halicci Adamu a bisa yadda kuka ganshi da goman shi a bisa fuska irin ta mutane to in kika ce Allah ya tsine wa fuskar wani da duk wata fuska irin ta wani to wannan zagin zai je ga annabi Adam kun fahimci hadisin nan da kyau to yanzu hadisin yana da rudani ba shi da wani rudani amma bari ku ji malam ya ce kana abu wadaha wannan hadisi al-imamu ibnu abi asim ya rawaito shi da al-imamu ibnu manda a cikin kitabu tauhid ibnu abi asim kuma a cikin kitabu sunna kana abu bakar al-imamu abu bakar shine ibnu huzaima yake cewa tawahama ba'd man lam yatabahhar al-ilma wannan da bai zurfi a cikin ilimi ba sai ya rude anna qawluhu ala suratihi da annabi yake Allah ya halicci fuska adamu a bisa surar shi shi annabi yana nufin a bisa sura adam shi ko wancan rudadde sai yake yuridu suratar rahman azza rabbuna wa jalla an an yakuna hadha ma'ana al-khabar sai yake ai abin da hadisi yake nufi Allah ya halicci fuska adam a bisa fuska Allah mai rahama sai malam ibnu huzaima ya marmaje ce idan gijin ya daukaka ya fi karfin a ce wannan ita ce ma'anar hadisin ma'anar hadisin kamar yadda suka ba da ita ba haka take ba sai ta ban ma'ana qaulihi khalaqa adama ala suratihi da yake din nan ai ya halicci adamu a bisa surar shi alha'u wannan hakuri da yake ala suratihi shi hadan mudu a wannan wuri kinaya ai Allah madaukakin sarki yana ba da labari ne an ismul mabrur game da sunan ita fuskar da ake bugu wal mashtumi da kuma fuskar wannan da ake zage din abinda ake cewa sadda kika zo kika zagi ɗawarki ko ɗanki kika ce Allah ya nuna na wannan fuskar taka da duk wata fuska irin taka ɗin nan yanzu zagin da kike kina zagin wannan fuskar ne ko da kuma duk irin ta to sai ka ce to ai Adamu ma da Allah ya tashi halitta shi irin wannan fuskar halitta mai yanzu kin zagi fuska Adam kenan ko kun gane hadisin ko Allah ya taimake ni من يقول أراد صلى الله عليه وآله وسلم أن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب من قال الله إنه مثل لي أي ومن بكتي بيكا كوتكي زاي مد بكتا جنش قلنا تؤرم إلى النبي آدم كينا أما بي أمر الباري بجت نبي وجهه بالبرد وندا أكا أمر تشيونا لبدو تشيوا إنه تاشي بدو كيو بدفتر وانا متو وانا بيها وجهه kuma wanda aka nuna da fuskar tashi din shi din ne a ake cewa irin surar tawana da ake buka din irin wannan surar ce Adamu yake da ita ba wai ana nufin irin wannan surar ce ta Allah ba wannan na daga cikin dalilan da ababin tarbiyya malamai suka ce babu kyau nuna na dan adam ma in kika ce dubanta mummuna to yanzu ai yayi ta Allah Allah ne kike aibantawa bai iya ba yayi mummuna to kun ga matsala ta faru haka lokacin da kike cewa Allah ya wulakanta wannan fuskar ya wulakanta duk wata fuska irin ta to wannan magana ta ce kina cewa dukkan fuskokin annabawa da manzanni da salihai duk Allah ya wulakanta su kenan domin irin wannan fuskar suke da ita ko kun fahimta ba ma don babu wani annabi sai da ya zama mutum ne babu wani manzo sai da ya zama mutum ne amma arsalna min qablika illa rijalan mutane ne Allah yake aikowa Allah bai taba aiko mala'ika ya zo da littafi ya zo yana yawo cikin mutane yana wa'azi ko yana tafsiri ba mala'ika akan aiko shi ne zuwa ga annabi annabi ne wani mutum ne shi kuma ya tashi cikin mutane yana wa'azi ba dan komai ba domin al'amarin ya zama a iya karban shi a iya fahimtar shi tsakani da Allah, in aka ce mala'ika ya tara ko ne muku tafsiri, mala'ika kuffuke, akwai ne kuffuke 100, akwai ne 300, akwai ne 2000, Allah yana rage shi yana ƙara su da gargadin da yake kamar yadda ya faɗa cikin Al-Qur'ani. Mutane ba su samu natsuwa yanzu a ce mala'ika ne ke muku tafsiri, to ni ne ce aljanni ne ke muku tafsiri. Yana cikin yin tafsirin sai daga wani kida ya zama duru, yana cikin yin tafsirin sai ya kida ya zama wani abu. Amma kun ga ɗan adam zai samu natsuwa in ya zama wanda ke karantar da shi saƙon Allah irin shi ne ɗan adam. To duk sanda kuka tashi zagin mutum, in kika shararo ta kika ce Allah ya la'ance ka, ya la'anci duk mai halitta irin taka, to duk annabawa ai halitta suke da ita irin tashi, mutane ne. Ko kun fahimta kuma? Yanzu misali, idan kina da wata abokiyar faɗa sunanta Aisha ko Fatima, sai ta ɓata miki rai, sai kika buɗe baki kika ce Allah ya la'ance ki, ya tsine wa duk mai suna irin naki. Idan wani na zaune a wurin sunan uwarshi Aisha ko Fatima, me zai ce? Sai ce a habba uwata, sai ki koma kike ni dai na ce duk mai suna irin na wannan Allah ya tsine mata, in ya tashi gaura maki mali zai yi. Ko ba haka ba? Domin maganar ta shafi habba uwarsu kenan, da kuma Aisha ta farko da Fatima ta farko da duk mai irin wannan suna. Zama kun fahimta da kyau? Dan haka babu kyau in kika tashi zagi kike Allah wadaranka yayi wadaran wanda yake da suna irin naka, Allah wadaranka yayi wadarai da duk wanda yake da siffa irin taka. Shi fatan kun gane mun yake cewa fa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an yaqula wa yarha min ashbaha wajhika. Dan haka sai annabi ya tsawa karka zo zagi kace Allah ya wulaƙanta ka, ya wulaƙanta fuskarka da fuskar duk wanda ya kama da irin fuskarka. Li'annahu wajha adam shabihu wujuhihi wujuhi banihi. Yake li'annahu wajha adam shabihu wujuhi banihi. Domin ko fuskar ɗan adam irin ta ɗaya ko kamar ta ɗaya da fuskar ɗayan adam ɗin. Fa idza qala shatimu li ba'di bani adam. Idan wani ya zo zagin wani ɗan adam yake da shi, kana ma Allahu wajhaka, Allah ne na fuskarka, wa wajha man ashbaha wajhaka, da fuskar wanda ta kama da fuska irin taka, kana muqaddihan wajha adam, to ya nuna na fuska adam kenan. Salawatullahi alaihi wa salamu, Allah ya daɗin tsira da aminci da ainihin adam. Amma bi wujuhi banihi shabihun bi wajhi abihi, wanda shi adam fuskar ƴaƴan shi ta yi kama da fuskar shi a matsayin shi na uba gare su. Fatahimu rahimakumullahu ma'anal khabari, don haka ku tsaya da kyau ku fahimci ma'anar wannan hadisi. La tahmutu wa la turaliqu, kar ku kuskure kuma kar ku je kuna kuskurantar da malamai, ku je ku yi kuskure sai kuma ku je kuna cewa malamai sun yi ba daidai ba. Fatadullu, sai ya zama kun ɓata kenan an sawa'i sabil, daga hanyar da take daidai. Wa tahmilu ala alqawli bitashbih, wa tahmilu هو تحمل أن القول بالتشبيه الذي هو ضلال. سيكو زيكي دان سيكو فاقا تكين كمانتا الله دكو محل الجنشي وان دي تشيد بطا دمين تون بيوينة وانا الحديث ينا نوني كنان الله يحل آدم أبي فاسورة الله توينا سبان تكيوا الله كنان كمان متاني سيكو دمين الله يحل آدم دا سورة ني إذن تامو متاني آئنش. وقد نوت في نحو هذا نظرة أغنب من اللفظة الذي ذكرناها في خبر أبي هريرة. يكي أما كما أقوى من لفظي لأكل ويتو وانبك مروى تمت وحمر فهمت تيد وانا وانا بك أنبتا أتكين حديث أبي هريرة وهو ذا وانا اللفظ. وعن ابن عمر وصحابي عبد الله بن عمر قال عبد الله بن عمر يكي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ظن الله تورى بأمينكم الله صدفى جريش واكي لا تقبل الوجه فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن. كرتني من فسكا صبودا أي شيطان أبن أنهل التشني الصورة الله لرحمة. تولي الحديث شيني ميركتي وان ديتو مكاوة جمعة الدسو نانا كما لنقا شيكي ضعيف وان النفذ الميروني وان تشيني أيني إن قدتي wanda kun ji wannan mataccen hadisin shine ya taimaka musu wajen suka shiga wannan rudanin. Domin wannan yake fa inna ibn adam khuluqa ala surati ar-rahman, an halicci dan adam ne a bisa sura Allah ne rahama. Wannan hadisi ba ka daidai ba ne, wancan ne ka daidai. Dan malai yake wa qad a'allahu al-musannif bi salati ilal, malam da wannan littafi ya illanta wannan ainihin hadisi da illoli guda uku waɗanda ainihin za mu zo bisane su insha Allah ta'ala. Amma ni ina so in karanto mana kaɗan ne daga abin da ainihin wato malam Samir yake faɗi, ya ce wahiya illolin guda uku su ne: awwalan muhanafatu thawri lil a'mash. A'mash shi ne ya ainihin ruwaito asalin wancan hadisi na Abu Huraira, sai kuma muka ji ainihin a nan sauruwa ruwaito wannan wanda bai inganta ba. Sai yake cewa فبينما أسنده الأعمش وعند ده أعمش يكاوش ده تكتين إسنادي أرسله الثور شكو ثور سيكاوش مرسل مرسل كما بأي في نيشين وعند بيضاء النبي دوتي عن نبي آتي تابعين شكو با تابعين با. ثانيا إما تبلو تبليس الأعمش فنوكم سيكنش أعمش أتكن ونن مفظن ونن حديث أي شيء مدن فيني معنى أنا رويتو حديثي ده دوري مصمت عن وقت الدباء أكربان حديثي ويوسو in yi lura sun yi zamani da wasu mutane da ake karɓe sai zo ta sunan waɗansan da ba a karɓe sai haɗa kan shi da sunan mutanen da ake karɓan hadisinsu. Sannan na uku tadlisu Habib ibn Abi Sabitin. Habib ibn Abi Sabitin shi ma yana cikin isnadin wannan hadisin, shi ma ɗan uwan ɗayan ne, shi ma yana da maguɗi a cikin hadisi. Kuntu malam Samir ya ce wa zaba shaykhuna sai malamin Muhammad Nasir bin al-Albani ya yi ƙarin bayani fi da'ifa a cikin silsilatul ahadith da'ifa illata rabi'atu, yace akwai wata matsala ta hudu. Fa kana yace war rabi'atu wal ummatu rabi'a, matsala ta hudu ta wannan hadisi huwa Jarir ibn Abd al-Hamid. Jarir ibn Abd al-Hamid fa innahu wa in kana thiqa, ko da yake shi amintacce ne. Fa qad dhakara al-Dhahabi fi tarjamatihi min al-Mizan, al-Imam al-Dhahabi ya fadi a cikin tarihin shi a cikin Mizan al-I'tidal anna al-Bayhaqi dhakara fi sunanihi, Bayhaqi ya fadi a cikin littafin shi as-Sunan في 30 حديثا لجرير بن عبد الحميد وأنبت حديثي بلا 30 جرير بن عبد الحميد كان فيك قد نصب في آخر أمره قد نصب في آخر أمره إلى سوء الحفظ. أما الشورى يوشي من بن قد تشهوا أبتي وإن أدمين من الحدة. قلت ما ناصر الدين الألباني فيك تشوى وإن مما يؤكد ذلك أنه رواه مرة عند ابن أبي عاصم بلغ على صورته. abin da ke tabbatar da haka shi kan shi jariri din dan Abdul Hamid da wasu ruwayoyin da yau a cikin littafin Ibn Abi Asim akwai inda shi ma ya rawaito kamar wata ruwaya wadda take daidai cewa ala suratihi lam yadhkur ar-rahman, anan bai ambaci ala surati ar-rahman ba. wa hadha sahih al-ma'ruf an an-nabi sallallahu alaihi wa sallama, wannan shine abin da ya inganta wanda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama min at-turuq as-sahiha, daga cikin ainihin hanyoyi ingantattu. an abi hurairah, daga abu hurairah Allah madaukakin sarki ya ainihin wato kara mishi yarda dangane da cewa ainihin wannan shine abin da yake daidai cewa inna allaha khalaqa adama ala suratihi, Allah ya halicci adam ne a bisa surar da aka ganshi. to ya ko ba wani ta'alibi da wadanda gaskiya da yake ba karatu ne na aji ba, dukkan makasudin bayanin mun ainihin gabatar muku da su insha Allah ta'ala. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. ko kasantuwar lokaci ya taho za mu saurara a nan, sai a gobe in mun zo za mu karanta maganganun da malam yake faɗi dangane da wannan ainihin hadisi insha Allah, sannan sai kuma mu ci gaba da ainihin doron karatun littafin insha Allah. Allah mana mutum sauke ce da ke to dan lokacin doron gama da insha Allah ta'ala za mu yi ƙoƙarin shigar da tambayoyi. wani daga cewa mutum ne ya zo da sallar jam'i sai aka yi rashin sa'a bai samu wani jam'in ba, zai sake yi iqama ko salimin ya sa aka yi ta wadatar? idan da farko ya zo liman da ya sallama ba ai babu matsala, ya zo ya samu liman da ya sallama ba sai dai liman yana da mintuniya ta ƙarshe sai ya bi wannan sallah. idan ya tashi sai ya ci gaba da sallar ba tare da ya sa ko sallar ba ko ya sake iqama. amma yana zuwa masallaci sai samu an yi sallama, ko kuma ya zo masallacin ma an yi sallah a zahar har an watse, shin zai iya maimaita iqama? in ya maimaita iqama ta yi. idan kuma bai maimaita iqama ba sai ya amfani da iqamar da aka yi ta masallacin ya kabbarta sallah ta yi. wannan fatawa tana nan a cikin littafin al-Mughni, هذا الإمام ابن قدامة المقدسي يكون متابع في كل سنة في دسام المجلد من فرقه أنا أريد أن أسمع كيف يمكن wannan tambara ne wadda aiko take cewa suna da ciki suna fatan Allah madaukakin sarki ayi mata addu'a Allah ya sauke ta lafiya ta samu khalifa Ja'far to kuma khalifa Albani Adam to wannan ba shi cikin dabi'a ahli sunna irin wadannan abubuwan mu ahli sunna ba a cewa wani khalifa wani kowa su da rashi yake hawa manin kowa iya Allah shi wanke ina fata an gane ai kun bara ake wannan addu'a kun ba ta riga ta haihu kenan ina fatan abin da aka samu Allah ya sa mishi albarka na'am kusan dai ma kamar mun karanta shi da kawar da su ne da ake fassarawa a tashar ar-rayya gaskiya ne a ƙasar Larabawa wannan abin ya yi yawa sai dai shirme da bankaura yana yawan shigowa shi ne irin wannan shirme da bankaura wanda daɗaɗɗaya an daɗe a ƙasar mu nan sai ka je ka yi mafarki sai ka je kai wa malami ya fassara maka sai buɗe maka littafin ainihin ta'abirul anam na nabawi ko kuma littafin ta'abirul rawa na ainihin wato ibnu sirina ya ainihin karɓi sadaka sai ya fassara maka gaskiyar lamari fassara mafarki ba abu ne wanda za a dogara ta zuwa ga wani littafi ba wannan yana daga cikin kuskuren da mutanen muke abu ne wanda bayan gogewa ka da ilimin Qur'ani da sunna kana buƙatar kuma ka san ɗabi'u da al'adun irin wannan mutum da irin ƙabilar shi da irin tunanin su sannan ka iya fassara mai mafarki to abin da yake faruwa a wannan tasha tasha ɗaya ce daga cikin tashoshin Alfa malamin ne zai zauna wannan ta dubo waya alababa kamala na mafarki ne mage tana cizo na menene sai ce to Allah ya kiyaye ko dai kina da muguwar kishiya ne ta nemi ki kulla kulla ka baka 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 ba dan haka ka baka baka yi addu'a ka baka ba gaskiya ya zo a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yana fassara mafarki sahabbai suna yi amma ba su shahara sha irin yadda aka shahara abin ba aka kuma shigo da wasu abubuwa waɗanda suna da matukar hadari dan haka ayi takatsan tsan da waɗannan abubuwa kuna yawan mafarkin masu cin kai sun sace ta ko ta faɗa rani mafita duk wanda za ki kunta ki yi alwala ki karanta ayatul kursi ki karanta qul huwallahu ki karanta falaq da nasi kafa uku ku fitofa a jikinki ki shafa insha Allah ta'ala ki sani da cewa in ma wani matsi ne ke biye da ke Allah zai kawar miki da shi in kin manta kin kwanta da ke waɗannan abubuwa ba to abin da yake daidai shi ne da zarar kin yi farkin kika farka sai ki tofi kafa uku a hagunki kina mai ta'awudi misali ki ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ki tofi hagu gare ki kin so uku ko kuma ki cikakken ta'awudi wanda shi ne asalin cikakken ta'awudi na neman tsari a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همه ونفسه ونفسه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همه ونفسه ونفسه كتوفى أكو هذا حقنك فمنك تنزع إن كنا كنت أعى وأن نبالي نين دامك جوا بالن هذا إن كنا حقنك جوا بالن داما كريت الله يقول كده بشر الدوا أن مفركي سنهر أبدا فكي بعد العباري بقوة سيدة وان بجي إيا فسرامك نبين يتيمك دا عبن بيت ما تكي أما بأيك ذو أنا ذوني kawai sai ki ce jiya da mafarkin wani bakin mutum kafewa tsaya a kai na ka an tun da na tashi har lokacin sabur ban sake iya yin bacci ba a kyalkyala dariya wannan ba da kyau saboda in kika mummunan mafarki kika je kina ba labari aka ce ta yiwu abin da kike faɗin kuma zai same ki a hakikanin al'amari Allah ya kiyaye wannan cin wannan take mutum ne yake da mata biyu to dan Allah yaya ya kamata yi rabon kwana a tsakanin su wato asalin rabon kwana a musulunci shine kwana dai dai kowace mace ai mata kwana dai dai asalin musulunci kenan amma kuma suna iya daidaitawa akan karawa akan haka amma kar su wuce kwana hudu shine wanke aje ai mata kwana dai wanke ma ai a wanke ai mata kwana biyu wanke ma ai mata kwana biyu wanke ai mata kwana uku wanke ma ai mata kwana uku wanke ai mata kwana hudu wanke ma ai mata kwana hudu amma ka a wuce haka amma wannan yarjejeniya ce za su yi a tsakanin su idan sun gamsu akan yarjejeniyar haka shi kenan idan ba su gamsu ba dukkansu ba su haɗu ba to a nan kuma to shi ne gida abin da ya ɗauka shi ne yake daidai sai ɗaukar wa kanshi cewa to ya ɗaukar wa kanshi kwana biyu zai rinka yi ko kuma kwana ɗaya ko makamantan haka sannan take kuma yaushe ne zai fita daga ɗakin wacce ta gama girki shi ne lokacin da yammaci ya yi na ranar ta ƙarshe to wani yammacin sai ya fita daga ɗakinta dare zai mishi kenan a cikin wancan ɗaki ma'anar wannan magana shi ne wacce ta yi kwana ɗaya jiya ta yi girki yau ma ta yi girki to kashe gari gari ya waye yana nan a ɗakin ta yi haka zai ci gaba da zama a ɗakin ta har zuwa lokacin da almuru wani kuma sai ya koma ɗakin wanda ta karɓi girki ranar ina fata an gane wannan shi ne insha Allah ta'ala Allah ne da taimako na'am wannan tambayar take cewa tana tambaya ne akan yarinya wato akwai lokacin akwai wani lokaci tana sanye da hijabu ko a ɗaki ko a bayi ko za ta kwanta ba ta cirewa wato kamar ina fahimtar uwa ce take kawo fatawa dangane da yarta ko yaushe yar hijabi take sawa ko a ɗaka ko ban ɗaki za ta shiga ko bacci za ta kwanta sai ta ainihin sanya wannan ainihin hijabi shi take ko kaya za ta sa wato ko zubi za ta ɗaura ko riga za ta ɗaura to ta cikin hijabin take sawa to shi ne take ko akwai wani nuna larura ne a tare da ita a yi aure ba zai iya ganewa ba kadai dai abin da zan iya cewa a musulunci ba a ainihin mahimta a sanya hijabi har a irin waɗannan halaye ba a lokacin da mace take zaune a cikin gida za ta sanya kayanta ne na ɗabi'a Allahumma sai in gida ne wanda ake gwamutse bawa da ƙani ko kuma da manyan ƴaƴa waɗanda sun balaga kuma da wasu mata waɗanda ba uwayensu ba ko kuma da ƴan haya waɗanda ake zaune da wasu waɗanda ba muharramai ba to a nan ne yake wajibi ta lazimci hijabi kamar yadda take sa hijabi ƙeƙe da ƙeƙe in za ta fita amma in ba haka ba ita da mijinta ne a gida sai sauran abokan zamanta babu laifi a nan ta sanya kayanta waɗanda take yawo da harka da su a cikin gida kuma babu inda aka ce in za ta yi girki dole sai ta sa hijabi ko in za ta shiga ban ɗaki sai ta sa hijabi Allahumma sai dai in za ta sa hijabi a matsayin ya zama mata mayafi ko fargo tana jin sanyi to sai ta sa abinta ta tikkinsa ta samu fargo kuma ta ƙudundun in za ta kwanta amma dai ba a bisa babin shari'a cewa duk wanda za ta kwanta sai ta kwanta da hijabi ba a yanzu ta kwanta da hijabi saboda tana so ta ƙara mata ɗumi wannan babu laifi amma in ta fahimci cewa dole haka ake yi to kuma wannan abin ya kai tanaddu'i wato ya kai ƙetare iyaka da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala halakal mutanaddu'un masu ƙetare iyaka sun halaka Allah ya taimake mu wannan yake menene hukuncin matar da ta kashe aure kuma bayan ta kashe auren sai ta yi wani auren alhali ba ta gama idda ba hukuncin ta shi ne na farko in dai har haka ya tambata haka ta yi to ta aikata mummunan laifi kwarai da gaske kadai ana iya mata ujiri ne in ba ta sani ba idan ku har ta sani to shari'ar musulunci za ta ɗauke ta a matsayin mazinaciya kuma wadda za a yi mata hukuncin zina na a kashe ta domin ta yi zina kenan a halin ta taɓa yin aure domin wannan auren na biyu ba aure ba ne dukkan auren da aka yi shi a cikin idda ko kafin a kammala idda ko ba da kwana ɗaya ne wannan sabon auren ya rushe bayan ya rushe idan a cikin sani ne ta yi to ta zama fasiƙa mazinaciya kuma za a yi mata haddi na ainihin zina idan ku a rashin sani ne to ba za a kira ta da cewa fasika ba ba za a kira ta da mazinaciya ba sai dai a nuna mata ta yi kuskure amma fa aure a kowane hali ya baci tun ne abin ne kenan sai ta tarkata ina ta kamar gidan wannan sabon mutumi da ta kira shi mijinta dan ta bakin da ya bata amma ta cinye abinta domin ya sabu da ita wannan sabuwar da ta yi da ya da ita shi ne ya cinye sadakinta ta cinye ta sadakin shi idan ana so za a yi gyara sai ta je sai ta koma yanzu sai ta karasa waccan idda wadda aka rusa mata idan jini na ɗaya ta yi ta fara na biyu aka yi auren to yanzu sai ta koma sai ta yi gini a kan jini na ɗaya sai ta je ta yi jini biyu idan ta yi jini biyu sai kuma ta ɗauki wata guda ko kuma jini ɗaya a matsayin istibra'i na waccan saduwa da waccan miji na gabuwar da ita sannan a sa sabon sabaki a zo a yi zaman ɗaurin aure sabo to in aka yi haka ya yi insha Allah fatawar sayyidina Ali ta zo akan haka a cikin littafin muwaffaqa imam Malik da sunan kubrata al-imam al-Bayhaqi da littafin ahkam al-Qur'an na al-imam Abubakar al-Jassas Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi to wannan bai kunci Allah ya kiyaye wasu tambayoyin sun yi kama da waɗanda muka ainihin karanta